Manunia.
Matan nan a tsawurar bincike ba mu hana ai bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu
ya fito kirikiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin
wasu mata kenan ke daddale dalla dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar dala Ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ASN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kuɗin gora ga matan Nigeria sabo kawai da an kama wasu daga cikin su da badakala
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kuɗin gora gabaki ɗaya ba gaskiya bai daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragamar shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka ya ba musu
su kuwa masana harkokin shari'a a Nigeria cewa suke yadda ake gasar gabzar dukiya a Nigeria ta riga ta zamarwa kasar matsananciyar matsala
idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujira ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so tsakani da Allah ba mu neman mu Nigeria kima ba mu neman mu Nigeria daraja da mutunci
wadannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryo da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla shiri na 152 cikin jerin shashiyan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla dalla daddale dalla dallan dalilan danne kudin yan kasa a Nigeria kuma yasa malami a kolejin ilimi ta tarayya dake Zaria malam Suleiman Lawal Made ya murgino bukatar magance matsalolin cin hanci shawa a Nigeria jiran da yace ai gwamnatin baya ma dai ita ta sa maganar amala
gaskiyar magana idan kakkali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu zamu kyautata mu wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a karkashin gwamnatin shi misali in ka dauki gwamnatin da ta gabata shine ka dauki case ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministotan shi wanda tun yana kan mulki an ta zarge zargen shi in ka dauki kamar dan majalisar nan da shi gudaji kazauri honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki Mefele an ta kirayi ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma ya ba ɗan Najeriya kunya rashin irin waɗannan matakan da shi tunumbu yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba
amma ana cewa kada fa aje a fara ya ban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba
alhamdulillah muna mushi aiki mu a matsayin mu na ɗan adam kamata ya ka kyautata mutun zato tunda har yayi hubba sadin ai shi ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato ana cewa bai nada ministoci ba bai yi waye ba da wuri in ba kamanta ba duk wannan uzurin an yi so saboda haka shi ma kamata yayi a ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata yayi in gobe kuma bai abin da ya kamata yayi ba za mu fito mu ce a'a bai yi abin da ya kamata yayi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andur ya taso fu kuma ya koma ya kwanta
ita kuwa ƴar rajin kare haƙƙin mata Hajiya Mariya Ibrahim Baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a dauki mataki akan shi domin babu wata maganar mace ko namiji akan wannan harƙalla
ba bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati tunda kowannen su sai da rantsa da Qur'ani so kowaye namiji ko mace dake rike da madafun iko a ƙasar nan aka kama shi a hukunta shi kudaden nan kuma a karbo su a dawo da su to idan ana hukunci wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba zai tsorata da fa ana lissafin miliyan miliyan ne fa kin ga yanzu an da zancen trillion an wuce biliyan ma an kai trillion ni yanzu kika shake ni ma ban san ya trillion yake ba amma kudi da ake diba kasan nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa kuma an yi shuru sai dai a zo bu ayi surutu a watsar abubuwa duk sun dumburbule komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kirikiri waɗannan mata da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin amma middin ba hukunci to fa an ga ya muku fa yare nana yene waƙan ƴan mata
sai dai kuma ita tsohuwar kwamishiniyar mata a jihar Kaduna kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kudin goren da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kudin yan kasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan kasar nan illa
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kudin goro gabaki ɗaya ba a ce kowace mace irin halin ta kenan gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba su wayannan mata da suka ba kansu kunya domin ba mata suka ba kunya ba kansu suka ba kunya saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yanda shari'a tace kamar yanda ake hukunta kowa saboda ko mata ne ko maza ne idan suka yi abin da ba daidai ba to kamata yayi a hukunta su yanda zai zama izina akan sauran mutane kuma kada kamata ai akwai su ma yawancin duk wayanda ake samu ai mazaje ne ma to saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne matan ne ya zama musu ba daidai ba ba wai nace a'a abin da matan suka yi daidai ba amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba kowa da akwai irin halayenta akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bayarwa akwai mata da yawa wanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba mukami a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan mukami suna da rukun amana wace gudunmuwa suka ba kasa ko wace gudunmuwa suka ba jama'a tun daga kan gidajen su har kananan hukumomin su har matsayin jahohin su kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya ai duk abin da ya kamata ai bincike kenan kada a ce na san wance ko a'a wance tana tare da wani ko tana tare da wance shi yasa aka bata mukami a'a daga yanzu a dinga dubawa a tantance amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu kason na bada gudunmuwa a cikin al'umma ba kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu to gashi yanzu an basu amma kuma gashi irin abubuwan da suke saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi
wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da ita shugabar kungiyar mata Zalla Hajiya Saratu Sa'a Musa wake cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala
to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsawarar bincike ba mu hana ai bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido ta ƙara bincike kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati waɗanda wasu ke wahala ga hidimar siyasa ho ba da su ake yi ba wasu waɗanda ke kwance su ake ɗakowa ana ba saboda haka a ƙara yawan mata a ƙara jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma a ƙara jawo su a dora su kan mukamai to su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma kuma duk abin da aka sa su su yi in aka samu yawaitan matan to za a iya hidda bargurba a cikin mu insha Allah
shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru barsa mai nasar Kogo Umar Dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama calar da ke jefa Nigeria cikin wahala
dole ne yanzu na Nigeria za mu bude ido mu gani a hanzar ta yi mata hukuncin da ya kamata maiwa kuma ba ita kawai ba sauran ministocin akwai waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan da ministoci da shugabannin madafar da duk wani wanda yake za a nada shi mukami musamman ma waɗanda suke ƙarƙashin sashi na 174 da 153 da 214 zuwa 218 ya kamata lalle a tashi ai kokarin tsaftace Najeriya idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujira ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so to gaskiya tsakani da Allah ba mu neman mu Najeriya kima ba mu neman mu Najeriya daraja da mutunci musamman ma a yanzu lokacin da Najeriya kongagokon baya mutane suna samun wahala na su iya cin abinci suna samun wahala na su iya yin walwala suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa to dole ne a talalauta arzikin muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima.
Duka iyaka bututun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara madafin iko a Nigeria cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1232 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ta yi wa talaka talala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi kala-kala. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.